Lallai yadda muka ji tsofaffinmu suna magana Hilanin Gaya sun fito daga Najeriya. Da sun kaito daga Najeriya suna zuwa nan suna kiwo cikin il ɗin ga na Gaya. Dandana ce ma il ɗin nan Gaya Baru. Su kiwo su koma. Sai wani lokaci da sun ka zo sun kai kiwo sai sun ka zamna. Da sun ka zamna to lokacin Turawa ne. Sai Turawa sun ka basu wani wuri shina nan bayan duwatsun ga su zamna da bisashen Turawa, saboda Turawan ma suna da bisashe. Ana ce ma bisashen nasu museji. To musejin nan su ake twatsa a kawo musu nono, a kawo musu mai, sannan a kama dan marƙi shak semen a yanke musu. Ana haka nan yanzu kan sai sun ka ce ma wani baban kakanmu ana ce da shi Baba Isa, sun ka ce to yanzu suna son su bashi sarauta. Sai sun ka ɗauki sun kai Dakar da shi. Da sun ka je Dakar da shi can sun ka naɗa shi sarkin Hilani, sai sun ka dawo da shi. To ka ji yadda al'amarin Hilanin ga sun ka zama sun ka samu sarauta.
To madalla yanzu ya zamantakewarku take da al'ummar da ke cikin birnin Gaya?
Lallai zamantakewarmu da al'ummar Gaya lahiya lau. Da dai akwai matsaloli saboda akwai faɗace-faɗace tsakaninmu, amma yanzu duk wannan abin Allah ya kawo ƙarewarsa. Yanzu muna zaune da su lahiya lau.
Yanzu wani irin kira za ka yi game da zamantakewarku a nan cikin birnin Gaya?
Lallai kiran da nake yi shine muna roƙon mutane don Allah a imma hankuri, saboda hankuri shi azzamantakewa. Saboda in babu hankuri tsakanin al'umma zamantakewan ba ta kyau. To hankurin dai shi an wani abu. To lallai ko ina ganin yanzu haka akwai wannan abin tsakaninmu. Akwai dai hankuri don wani bi muna taɓa su, kaga in mun ka zo sun ka tambaye mu mun kai banna, muke musu wallahi mun kai banna. Kaga sai a yi sulhu tsakaninmu sai a gyara. Kaga wannan duk zamantakewa shi na cewtuwa a kaninmu da su akan haka.